من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم. إلهي فمنك الفضل والنيل والكرام، لك الجود والفضل الأميم على الورى، وعندك إحسان وعفو لمن أخطا، وما لي إلا عفو بالك سيدي، فإن تهدني الخير أصبحت مهتدي. أسدتك لا تحقر بفضلك مقصدي، فحب لي أمانا في عذابك في قدي، إذا جاء فيه الطفل لمته شمتا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا ليلة ذو الحجة، حجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم، دبوتيا دقريه دود أربعين ديدي، wanda watan Zulhijja shine wata na 12 cikin watannin musulunci, yayin da daidai da 2 ga watan 8 shekara 2019. A wannan masallaci masjidin sahaba dake wannan kasuwa mai sunan Sheikh Abubakar Gombe Market, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, wancan satin aka yi zanzu ko abubuwa ne, wato sun yi abin da ake ce masa sunkoso. Dama galibi in an sanya karatuttuka ko wanda suke tuna mun cewa muna da karatu ran kaza lokaci kaza a waje kaza, in ba haka ba in ni da kaina in ka kyale ni sai dai lokaci ya kawo ka mun magana in istirja'i, in ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na bar abin naji na shiga wata harka kuma. To ko da ya kira ni wajen karfe 12 ni na wata unguwa ma da yake tana da nisa da nan, ya ce to insha Allah zan yi kokari insha Allah in zo yau. Asali ya kamata mu tattauna abin da ya shafi goman farkon nan ne, amma cikin satin nan na yi lakta ta awa 1:09 a masallacin Hayin Banki. Wanda suke so za su iya shiga shafinmu na Ashabatul Kiram a kan intanet, za su iya sauke lakta su saurara. Abin da nake so in magana a kan shi, duk da na so in zo da wuri, amma saboda yanayin da aka tashi da shi na ruwa, kuma kusan don mutane yau haka ne, wa mata sha'una illa an ya sha Allahu inna Allaha kana aliman hakima. To Allah ya sa abin da ya shirya mana ya fi abin da muka shirya ma kanmu. Tashi da wannan ni'ima ta ruwa abu ne da ya kamata a yi ma Allah godiya, dan ba za ka sanin cewa ruwa saukarsa ni'ima ne sai ka rayu a garin da suke da buƙatar ruwan. Ba ruwa, ruwa ita ce ni'ima daga cikin ni'imomi na Allah da ya saukar a duniya, wanda aka tabbatar da cewa babu wata halitta da ba ta da alaƙa da ita. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalam yara alladhina kafaru, kafirai ba sa ganin cewa annas samawati wal ardi kanata ratqan fa fataqnahuma, sai yace waja'alna min alma'i kull shay'in hayy, mun sanya da ruwa ne kowace irin halitta za ta iya rayuwa. Da haka za ku ga cewa a suratul waqi'a Allah ya ce mana afara'aytum alma'a alladhi tashrabun, wannan ruwan da kuke dauka ku kunkwada, Allah ya ce a antum anzaltumuhu min almuzni, ku ne kuke saukar da ruwan daga girgije, am nahnu almunziluna, Allah ya ce ku ne muke saukar da shi, amsa ba mu bane Allah ne ke. Shi yasa a kowace jaha idan aka samu matsala ta ruwa an dauke, idan akwai commissioner da yake da alaka da abin da ya shafi water board, ba a zuwa a kai masa petition a ce Allah ya ke ruwa, dan dai dole ya kamata ya dauki mataki. Da shi yasa sai Allah ya ce launa sha'u da mun ga dama laja'alnahu ujaja, da sanda ruwan yake sakkowa daga sama kafin ya zo kasa sai mu yi mayar da shi ya zama kamar ruwan asali irin ruwan bata. Shi yasa ya ce falola tashkuru, dan me yasa ba za ku dinga gode ma Allah subhanahu wataala akan ni'imar da ya muku ba? Za ka wannan ni'ima da Allah matafukin sarki yake mana, muna godewa da baki. Allah ka ba mu ikon yin godiya wacce ta dace ta hanyar aiki mai kyau, don mu ci gaba da samun ƙari daga wajen Allah bisa ga ƙa'ida na wa'ista azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wallahi in dai ne muku ni'ima kuka gore ta hanyar aiki mai kyau sai na ƙara muku wala in kafartum inna azabi lashadid a ayan kwanakin nan abubuwa suna ta taso makasan nan kuma kullun ina fada ina cewa malamai masu karantarwa da masu hudubobi su dinga kallon waƙi'i me ke tafiya cikin al'ummar su saboda ka'ida ta malaman usulul fiqh da suke cewa ta akhirul bayani an waqatil hajja la yajuz a jinkirta bayani a lokacin da ake da buƙatar a yi wa mutane bayani to bai halatta ba wannan ya samu muka makan mu ka'ida to a duk wani karatu da muke yi a majalisosin mu guda biyar da muke karatu a sati tun daga kofar gidana ranar Alhamis ranar wato Lahadi masallacin matasa ranar Litinin bypass masallacin Malam Khamis Almisri ranar Talata masallacin Danfodiyo ranar wato Laraba masallacin Abubakar Sadiq da ke sabuwar Kaduna wanda ina so in ƙara majalisi ɗaya duk da abin da yake faruwa saboda yanayin tafiya da yake bujuro min cikin kwanaki to amma da ina nan ina tunani insha Allah mun sanya ka'ida ta dukkan da wani abu ya zo ari ya bujuro a ƙasa to za mu iya ajiye karatun mu zo mu tattauna matsalar abin da ke faruwa don wannan shi ne abin da ya kamata to ƙasar nan yanzu tana fuskantar barazana na abin da ya shafi tsaro kuma duk wata harka da kake ta kasuwanci ko ta karatu ko ma wace iri ce to babu yadda za a yi harkar ta yiwu sai idan akwai zaman lafiya yanzu wannan taruwan da aka yi nan wannan wasu suka zo da wuri aka zo sallah in ba zaman lafiya wannan taron da aka zo aka yi a zo da wurin bai ma yiwuwa bai taɓa yiwuwa to shi yasa za mu ga cewa za mu iya ƙoƙarin yanzu mu tattauna wasu abubuwa idan lokaci bai bayar ba wataƙila ba mamaki wani lokacin mu sake dawowa mu tsora don abu ne da ake cikinsa akwai asbabu da suke bayuwa zuwa ga a samu zaman lafiya na farko dai mu yarda cewa duk wanda za mu tasa gaba wajen samuwar wani abu shi sababi ne kawai amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ke tabbatar da abu idan kuka je kuka ɗora mu wani mahaluki aikin da yake na Allah ne aikin da Allah ne kaɗai zai iya aka ɗora ma wani ɗan adam aka ce zai iya to an samu matsala shi yasa ku lura da kyau ku gani idan yau aka ce an yi aure idan za a ɗauki amarya a kai ta ɗakinta za ku ji babanta yana cewa Allah ya ba da zaman lafiya kenan shi ya yarda yadda za a zauna lafiya bai hannun shi mamarta za ku ji tana cewa Allah ya ba da zaman lafiya kenan ta yarda zaman lafiyan bai hannunta haka ɗan uwanta wannan ɓangaren kaf za ka ji abin da suke fata shi ne Allah ya ba da zaman lafiya kazalika shi ma angon lokacin da zai tafi wajen matarsa za ka ji babansa yana cewa Allah ya ba ku zaman lafiya mamansa haka ji za ka ji tana cewa ɗan uwan shi haka za ka ji suna cewa Allah ya ba da zaman lafiya idan ka haɗa da ɓangaren amarya da ɓangaren angon da ɓangaren uwar amarya da ɓangaren uwar uban ango da mamansa duka sun yarda cewa yadda za a zauna lafiya biya hannunsu yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne to wannan Allah da shi yadda za a zauna lafiyar shi i mallake shi to abinda zai bayu zuwa ga a shiga rigima a rukuma rigima da shi shine su kuma mutane ba sa kiyayewa shi yasa za mu ga ya faɗa ya ce huwallahu alladhi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalamu sai ce almu'minu daga cikin sunayen Allah akwai almu'minu malamai suka ce almu'minu shine almusaddiqu lirusulihi bilmu'jizati wanda yake aiko annabi sannan ya kawo mu'jizoji ya ƙarfafe shi da su mu'jizar da ta fi ƙarfin hankali ba yadda za ka yi sai dai ka sallama ka miƙa wuya kawai sannan almu'minu shine alwahibu al'am wanda yake ɗaukar zaman lafiya ya bayar shi yake bayar da ita da haka duk wani mutum da za ku zaɓa a ƙasar nan sawa'un wanda suke kai na yanzu ko su tafi wasu su zo ku yadda duk yadda ake da kyakkyawan zato akan mutum shi sababi ne, amma wanda zai yi na hakika shine Allah subhanahu wataala. Yanzu kowa a cikin kunan ya gulo gidansa ya taho neman arziki, fito wanda kai daga gida ka taho neman arziki ruko ne da sababi, amma waye zai bada arzikin na hakika? Allah subhanahu wataala shi zai bayar da arzikin na hakika. Abinci da muke ci sababi ne na koshi, amma ba duk wanda ke cin abinci bane yake koshi. Saboda in ka ci abincin idan Allah bai ga dama maka koshi, ba za ka koshi ba. Ido sababi ne na gani, amma ba duk wanda yake da ido bane yake gani. Akwai wanda zaka ga yana da ido kuru-kuru kamar yadda kake da shi, amma bai gani. Saboda wanda ke cewa a ganin bai ga dama zai gani ba. Sannan haka kunne sababi ne na ji. Akwai wanda zaka ga yadda kake da kunnan da shakali da komai shi ma yana da shi, amma wanda ke ba da damar a jin bai ga damar ya ba shi dama a ji ba. To da haka za mu ga a nan wajen da Allah ya faɗa ya ce shi ne almu'minu, shi ke aiko manzanni da mu'jiza, sannan ya ƙarfafe su da dalilin da ba wani mahalici da sai tunkuɗa abin da suka zo da shi, sannan shi yake bayar da zaman lafiya. Wannan yasa za mu ga cewa annabi Ibrahim da ya tashi yana neman Allah ya zaunar da garin Makka lafiya, bai nema a hannun kowa ba, a hannun Allah ya nema. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan, yace Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zama amintacce, Allah ka sa Najeriya ta zama waje mai aminci. Sannan yace warzuqa ahlahu, Allah ka azarta mutanen garin nan minas samarati من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أنا يا هذا أبو بيو يسي الله كباس أرزقي سنة الله كباس زمن لا فيها. سورة إبراهيم هذا الله يقال سويد قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا, الله كسن ولن قرين مكة إذا ما أمنت شيء إذا انقثى ya zama tana da arziki babu zaman lafiya akwai matsala. Idan akwai zaman lafiya hawayo babu arziki shi ma matsala ne. To har gara a ce ƙasa ba ta da arziki tana zaune lafiya, da a ce tana da arziki ba ta zaune lafiya, ya fi zama matsala. Shi yasa za mu ga cewa yana daga cikin abin da mutanen Makka lokacin da Allah ya aiko annabi suka dinga faɗa masa, wa qalu suna ce masa innattabi'ul huda ma'aka nutaqassam min ardina, wannan shiriyar da ka zo da ita daga wajen Allah idan muka ce za mu bi ta za a dinga kawo mana farmaki ƙasashenmu. Sai Allah madaukakin sarki ya ce musu awalan nan mazkin lahum haraman aminin, ba sa ganin yadda muka ɗauki harami muka sa shi waje mai aminci. Yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin aktharuhum la ya'lam. Ga makkanan saboda wannan abin da annabi Ibrahim ya nema a wajen Allah, abin da ba a yin shi a ƙasar, kuma in ka je sai ka samu ya fi arha a ƙasar. Saboda abin da ya nema a wajen Allah ya ce Allah ya yi, kuma Allah ya amince. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin aikin da ke gabanmu. Da haka za mu ga Allah ya ƙara kallon wancan ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin, sai yace fiha ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina, da ka shiga garin kana cikin aminci saboda addu'ar da yayi. Yanzu ba ana kare babban zuwa aikin hajji ba, inda yanzu a ce yadda ake tashin bama bamai da rikici nan da harbe-harbe nan da tashin hankali nan, mutum ya tabbatar can ake yi dan Allah, ta yaya za a yi hankalin kai kwanta idan ka tafi? Shi wanda ya tafi hankalinsa ba zai zama a kwance ba, kai da kake da dan uwa in ya tafi kaga hankalinka ba zai taɓa kwanta ba, sai kaga ya dawo. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare daga wannan. To shi yasa za mu ga yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa musu, ya ce musu li'ila fi quraishi, sai ya ce musu ila fihim rihlata shita'i was-sayf, saba wanda quraishawa suka yi suna yin tafiya lokaci guda biyu, tafiya lokacin sanyi da tafiya lokacin zafi saboda harkar kasuwanci. Sai ya ce musu fal ya'budu rabb hadzal bayt, ku bauta wa ubangijin wannan ɗaki, allazi at'amahum, wanda ya ciyar da su min ju'in, daga yunwa, kun ga yana da alaka da arziki. Wa amanahum min khawf, sanan ya amintar da su daga tsoro, kun ga yana da alaka da harkar zaman lafiya. da haka mun shayin kiraye-kiraye a lokuta mabambanta cewa wajibi ne ga gwamnati ta duba hanyar da mutane za su ji su nemi abin da za su ce zama tana da sauki ba ta da wahala. Idan hanyar da mutane za su nemi abin da za su ce zama an takure ta ta yi wahala, to ita kanta wannan matsalar tana da barazana ga harkar tsaro. Yanzu jiya na saurari BBC da rahoton da BBC suka bayar, wani daga cikinsu da ya je ya shiga wannan aƙida ta Boko Haram, a ya faɗi cewa wani ne ya zo ya saka su cikinta, kuma daga yana ba su kuɗi 4,000-5,000 su suna zaune ba sa aikin komai, ta wannan hanyar ya yi kumbatin ɗinsu ya saka su cikin wannan aƙida. Ba fa wani kuɗin kirki ba fa, 4,000-5,000 suna zaune za su gan shi ya zo da kuɗi 10,000 ya ba wannan 3,000-4,000 su kuɗi yana musu wahala. To ta daga nan ne suka ce to kai ya abin yake, sai ya ɗaya mai bayani cewa to shi fa ga annabi yake samun kuɗin shi ba. To shikenan daga nan su ma ya ja su zuwa ga wannan aƙidar, suka tsundama ciki. To saboda haka muna kira zuwa ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu nauyi, wajibi ne gare su su dinga tunani kullum hanyar da mutane suke bi don su samu abinci su rayuwa. Za a dinga sauƙaƙa wa mutane ita, ba a tsananta musu ita ba, domin shi kanshi wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke da barazana a harkar tsaro. Idan ya zamanto mutane hanyar abin da za su ci su rayu ya zamanto tana da wahalar gaske, to za ka samu cewa wani garin abin da zai ci ko ya sha sai ka samu harkar ta'addanci suna yin sauƙi cikin ƙasa, kuma wanda ma ba kai tsammanin zai iya shiga ba sai ka gan shi a ciki, saboda hanyar da mutane za su ci abinci ko su sha an takure ta ƙwarar gaskiyar gaske. Don haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa ya ce awalam yarau, shin ba sa ganin cewa anna ja'alna haraman aminan, mu muka ɗauki harami muka sashi ya zama waje mai aminci, wa yatafattafu an-nasu min hawlihim, amma suna kallo a gefen garuruwansu ana zuwa a kawo hari a kashe na kashewa, amma su ba a iya zuwa cikin garinsu a yi musu wannan. Wannan kariyar da Allah ya sa ma garin Makka a lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa masa cewa alam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yataqattafu an-nasu min hawlihim, ba kwa kallon yadda ake kawo hare-hare a gefen ku ana kashe mutane, amma ku kuna zaune lafiya ba a iya zuwa a kawo muku hari. Shi yasa Allah sai ya ce afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun, yanzu afa bil batil dan ta hanyar banna ne za ku yi imani, sannan me yasa kuke butulce ma ni'iman Allah subhanahu wa ta'ala? Shekaru huɗu da suka wuce akwai maganganun da bamu cika yi ba saboda wasu mutane sun riga sun makansu matsayi, ba sa gane bambanci tsakanin ga kuskure a gyara da kuma ƙiyayya. In ka ce wani ga kuskure a gyara sai a ce a kai ɗan adawa ne ko jam'iyya ka, za ka yi kakewa aiki ko kana da alaƙa da jam'iyya ka. To ni ban da alaƙa da siyasa, kuma ka ji da kyau ni ba yaron kowane ɗan siyasa ba ne, don ni abin da nema Allah alƙawari duk wanda ba zai iya ban gudunmuwa ba mu ciyar da addinin Allah gaba, ni kuma ba zan baka gudunmuwa ba kai manufarka ta ci gaba addini ya rubuce bayan da ni da kai addinin ya fi mu kima, bai taɓa yiwa. Su kuma galibinsu sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare akwai mutanen kirki a cikinsu, don ko ina ba ka rasa mutanen kirki ba ka rasa duna zalika, wa anna minna salihuna wa minna duna zalika, ba ka rasa wannan. To saboda haka idan aka lura wannan rundunar da aka tura ta Maiduguri ta je ta yaƙi sun je sun sa mata operation zaman lafiya dole, mun ba da shawara wanda duk muke ganin za su iya kai sakon inda za su kai, mun ce a faɗa musu wannan dolen da aka cire a cire shi, in ma ba za su sa Allah ba su nemi wani sunan su sa, tunda wataƙila sunan Allah ne ba a so a ji a ƙasar saboda ƙin addini ko. To a nemi, in ba za a ce operation zaman lafiya in Allah ya yarda ba, to a nemi wani sunan a sa, amma dai wannan kalmar dole to a cire ta, don ba wanda ya sai ma Allah dole. In kuma akwai shi sai magani babu, saboda haka a cikin wannan kalmar ta dole akwai ɗagawa da shishigi da wuce gona da ido da kuma shiga hurumin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne kaɗai ke cewa dole abu ya faru wallahi ya faru, eh lokaci afu saboda haka Allah subhanahu wataala ya hana Allah da zasu abba zasu fita yaki ce masa wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a'an nas kada ku fita kuna takama da nuna jiji da kai da isa Allah madaukakin sarki ya hana su yace kada su yi haka dan haka har yanzu ba mu dai ba tsammani ba muna miƙa sako zuwa gare su saboda mun san karatuttukan mu mutanen da suke saurara da wanda suke biye da mu akai sako inda za a iya kai sakon nan wannan sunan da suka sani dole to akwai dagawa a ciki akwai kuma shiga huruman da bai kamata a ci an shiga ba Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ke cewa abu sai yayi dole yayi dan shi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun shi kadai ke cewa abu zamo sai abin ya zama yadda Allah yake so ya zama saboda Allah ya hukumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah ta'ala ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ta'ala yake laqad sadaqa Allahu rasuluhu ar-ru'ya bil haqq Allah ya nuna wa annabin mafarkin da ya na gaskiya ya tabbatar mata da shi yace la tadkhulunnal masjidal harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun kun ga za ku shiga masallati na dakin Allah mai alfarma aminina kuna masu samun aminci sanda za ku shiga Allah ka nuna mana sanda Najeriya za ta zama tana da aminci al-Imam al-Bukhari ya bude babu كان النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي كسنشي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال إذا النبي بذي ياكي با فرق مني تويكا جنكر تد ياكي حتى كزول الشمس عسيرانا تاقشي يكاو حديث ملنبا تدبو بيو دتلي ترى دستن دشرع وترانا لأن النبي ثم قام في الناس خطيبا قال يكي سوا يا أيها الناس يا قوم متاني لا تتمنوا لقاء العدو أنا زونكو دينا فاتتشيو أن لا يكاو بلاي النبي يتشي قدينا سيتشي واسأل الله الآفية كو وصل الله الآفية قدنغ روبان أن لا يكاو زمن لاتيا وأن وصل الله الآفية يتشي قرو يا أن لا يكاو زمن لاتيا كان هني ننكم أيو أمغي idan kana so ka zauna lafiya to ka bi umarnin annabi Muhammad duk abin da zai ba zuwa ga a ce kai za a tashi hankalin da za a zo ai kashe-kashe to ka kiyaye shi sannan na rantsa da Allah dan mutumin da ana zauna lafiya da yayi mi kare shi Allah ya kawo bala'i to dan da duk masifar ta zo za ka ga Allah sai ya jarrabe shi ba zai iya dokar ta ba kuma to sannan kuma yace was'alullah al-afiya kuruki Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo zaman lafiya da haka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya la'akari da akwai abubuwan da nan shirya da yawa da nake so in faɗa lokaci ba zai bamu ba dan naga 12 da rabi ban san ka hakikatan karfe nawa liman zai shigo ba amma ba za mu rasa sako wanda za mu aika shi zuwa ga al'umma ba karfe nawa liman ke shigowa yau shabi saura shabi da rabi do an gani to kamar yadda na faɗa na ce asali ya kamata in yi karatu akan goman nan ɗaya ga wata yau to ga matsaloli suna faruwa a cikin ƙasar mu wanda suke da alaƙa da tsaro wasu abubuwan kana ji kana kallo munafunci ne yake hana ai abin da ya dace al-Imam Hassan al-Basri yana faɗa yana cewa idza aqbalatil fitanu arafaha kullu alim idan fitina ta taso malami in dai na Allah ne ko ɗaliban karatu tun daga nesa yake gane ga fitina nan ta taso kuma zai faɗa ya ce ayi kaza kar ayi kaza amma wa idza adbarat idan ta zo ta ci wanda za ta ci ta juya baya to lokacin ne raguwar mutanen gari suke gane cewa ga fitina nan ta taso yanzu babban matsalar da take damun mutane lambar farko kafin wannan kinnafin din yazo a fara shi shekara 10 matsalar nan ta Boko Haram babu abin da Malam Jafar bai faɗa ba kafin ya bado ya yace ga fitina ana kallo ta taso bata wuce a zuba mata kofin ruwa ɗaya bata mutu yace ya rantsa da Allah wannan abin idan aka kyale shi wallahi nan gaba tankokin yaki ba za su magance shi ba da aka bar matsalar ba tankokin yaƙi ba har da jiragen sama an zo ba su magance matsalar to yana so idan kana ahlus sunna kakka yaudare kanka ka samu natsuwa ka gamsu ka yadda na rantsa da Allah duk duniya ba wanda zai goya ma ba in kana addini Allah kaɗai ke goyon bayan ka shi kaɗai kuma zai so ka yadda da wannan saboda haka ƙa'ida ce ta kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ba wani abu da zai same mu sai abinda Allah ya rubuta zai same mu kuma shi yake jibinta al'amarin wa ala llahi falyatawakkal almu'minun wala hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayni mu mun san dama ɗayan biyu ne zai same mu ihdal husnayni ko dai inda muke so addinin Allah ya kai sai ya kai ko kuma wani ya ga cewa mun matsa mai kan maganan addini ya zo kawai ga cewa ai wani ya kamata ya bar duniya kamar yadda wasu suka ga malam Jafar ya matsa mai suka kawar da shi kamar yadda wasu suka ga malam Albani ya matsa musu suka kawar da shi ihdal husnayni ko dama addini ya kai inda kake so ya kai ko kuma kana kai in ka mutu saboda shi wallahi baka yi hasara ba shine ihdal husnayni din dan haka wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisuna wannan shine abin da ke faruwa to haka kadalika yanzu muke fadar wannan magana ba mamaki idan ba a dauki mataki ba kamar yadda su malam Jafar suka faɗi wasu maganganun yanzu tarihi na maimaita kanshi to ba mamaki akwai maganganun da zamu faɗa yanzu nan gaba in ba Allah ya kiyaye ba tarihi sai ya maimaita kanshi amma kowane mutum mai kowace irin harka a ƙasar ilimi kasuwanci sana'a ya yadda cewa ba abin da zai in yana daidai sai idan ƙasar na zaune lafiya sannan zai ci gaba da hurɗar da yake na sha faɗa na ce ai idan abu ya faru Allah maɗaukakin sarki zai ce inna fi dhalika la'aya wannan abin da ya faru a cikinsa akwai ayar da ya kamata mutane su ɗauki wa'azi yanzu muna nan Najeriya zaune mutane suka zo suka fara taro a fadar gwamnati a Sudan taron su ya janyo a cikin wata ɗaya an canza gwamnati ta kai uku to sakon da na aika mai minti 13 cewa ko gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauki mataki ko sai ta faɗi kuma suna ganin wannan abin kamar wasa ne babu yadda za a yi irin malam Nasiru ya ɗauki mataki a jiha da yadda za a zauna lafiya sannan a ce a national level a bar matsala tana tafiya an kasa ɗaukar mataki mu ba cewa muka a zalunci wani ba domin mun san asasin da ƙasa ke zaunawa lafiya shine asasi na adalci amma duk wata harka da kake a yadda cewa ba za ku mata yi ba sai in ana zaune lafiya za ta yi akwai wasu daga cikin munafikai wasu ƴan boko wasu malaman jami'o'i wasu ƴan siyasa za ka ga sun tashi suna maganan cewa yanzu kun ga abin da ya faru kwanan nan an kai matakin da ana iya kashe mataimakin kwamishinan ƴan sanda yau Allah ya kiyaye da a ce wani ɗan izala ne wannan abin ai malam da yanzu duniyar Najeriya ta tashi ai dama ƴan ta'adda ne ai dama ƴan waye kuma mun gode ma Allah ba a taɓa samun mu da irin wannan ba na rikici da faɗa da ɗaukar makami mu je mu kashe wani ba ma yi dan ba karanta wani ba ce kuma wallahi ba wai ba ma yi ba ne dan muna jin tsoron wani muna yi ne dan wannan ita ce karanta wani mu ta addini wannan shine to saboda haka wannan shine abin da ke faruwa yanzu a ƙasar nan to abin da muke cewa da ƴan majalisu munafikai da suke minkewa a majalisar ƙasa su ce wani kawai a sake shi ba tare da kowace irin shari'i ko ka'ida ba saboda kawai wai suna ganin shi zai kawo a zauna lafiya a sake shi to muna faɗa musu cewa abin da muka faɗa shi adalci ko ba sun ba musulmi ba ne ba addinin ku ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta dole kai masa adalci shi yasa Allah ya ce wa idza qultum fa'adilu walau kana in za ka yi magana kai adalci ko da wanda za ka yi magana a kansa ɗan uwanka ne yana kusa da kai sannan ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu in wasu mutane kada ya sa ku yi musu adalci Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi musu adalci adalci shi zai kusantar da ku zuwa ga tsoron Allah kwanan nan na ji wani professor an yi fira da shi jiya a BBC wai sun yi dattaku wai an cuce su ba abin da suka yi yanzu a Najeriya wani ya ce ba abin da suka yi wannan ba raina hankalin mutane ba ne raina hankalin mutane ne to abin da muke kira wanda suke kan mulki yanzu kamar yadda na tura saƙo na ce ni dai yanzu kaga ba ɗan majalisa zan yi ba ba gwamna zan yi ba ba kansila zan yi ba duk yadda lafiya ta yi daɗi to barin mai ita ne su da suke kan mukamai na gwamnati su gwamnatin ke rufa mu asiri ne in ina da rufin asiri cikin ta biyu ta 1 bisa 10 ba shine muna buƙatar ƙasar ta zauna lafiya amma su suke hawa manyan motoci da sunan gwamnati su suke da manyan gidaje da sunan gwamnati su suke da kaza to su sani cewa sai in akwai gwamnatin ne suke rike da mukamin idan ba gwamnatin ba mukamin ya kamata su san wannan abu na biyu wannan suke cewa kaiwa a saki wani ba tare da kowace irin ka'ida ba a sake shi ba tare da kowace irin ka'ida ba saboda yana da magoya ba sai ya kamata su sani fa babu shi kadai yake da wanda suke da goyon bayan a Najeriya ba daga nan nan gaba duk wani wanda aka yi masa abu ya fahimci hanyar da zai biye cimma buƙatar sa sai ya tada hankali to shi ma sai ya saka magoya ma yake ce sa tashi hankalin mutane ai ta fafata kuma sai an biya mai buƙata kaga gobe kuma shi ma wani sai ya yi mai sai ya bude sai ce sai an biya mai buƙata jibi ma wani sai ya bude to daga haka shikenan an bude kofar da ƙasar ba za ta zauna lafiya ba da haka adalcin da muke cewa ali abin cika idan wani ya tabbata cewa da yi laifin komai babba abin da yi to adalci shi ne a sake shi amma idan bincike ya tabbatar da cewa wani yana da laifi to adalci shi ne a hukunta shi saboda wata iya uzurin waniya kunne mai jin bari za ta ji barke yi ta kiyaye wannan shi ne kiran da muke sannan daga ƙarshe na ga liman ya shigo shi ne ina da saƙo daƙiƙa minti ɗaya wanda zan samu lokaci in buɗa shi cikin mutanen da aka tura majalisar ƙasar nan aka tantance su aka ce za a ba su ministoci akwai ƙungiyar da ita kotu ta riga ta yi hukunci ta ce wannan ƙungiyar yanzu tana da alaƙa da ta'addanci to ɗaya daga cikinsu yana da alaƙa da wannan aƙidar ba sai na faɗe shi ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi in baka sani ba sai ka je kai bincika amma da jami'an tsaro na farin kaya da duk wanda saƙo na ke kai masa su sun san me nake faɗa to in dai da gaske ne ana mutunta hukuncin kotu da ta yi ta ce wannan ƙungiya ce ta terrorism sannan wane yana da alaƙa da wannan aƙidar kuma a ɗauki minista a bashi to ƙarya ake ba da gaske ba ne kuma ɗaure ma ta'addancin addini a Najeriya in dai ya tabbata yana da alaƙa da aƙidar kuma kotu ta hukunci ta ce wannan ƙungiya ce ta 'yan ta'adda kuma aka ɗauki minista aka bashi to ɗaure wa ta'addancin addini a Najeriya ba kuma yadda za a yi ana yin haka ana irin wannan munafuncin ƙasa ta zauna lafiya wallahi ba zai yi ba sau da haka zan yi kokari in tsaya a nan watakila sai mun sake samun lokaci mu dawo wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh